America VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja Ashirin za a ji cewa hukumar ingancin kayayyaki ta nuna illar adana kayan amfanin gona da maganin nan mai guba na kashe kwari sniper
idan ka san zaka sa shi ka tabbatar cewa in kace zaka sa na wata biyar ka tabbatar cewa ba zaka cire ka zo ka sayar ba so idan muka kama wani yana using sniper kaske za mu kai shi
ita kuma gwamnatin Borno ta bayyana wajen shirin tallafin karatu
kuma kudin da ya bada a bayar ya bada miliyan 476 da 640
Baraje ya bada miliyan 624 ma yara 23,770 abu
in mun shiga jamhuriyar Niger za mu ji yunkurin da yan sanda suka yi da wayar da kan yan makaranta illar shan tabar shisha da karambani a yanar gizo
muna ta shiga unguwa da unguwa muna dauko su muna musu procedure mu kansu gaban iko mu sai tukunan mu gansu mu game da su mu musu bayani da abin da suke yi babu tsau
shugaba Buhari ya shawo kan Faransa da taimakawa Najeriya kan lamuran tsaro
samar da kayan aiki makamai shi kansa tayar maka mai alfarma ce sannan da bare jawabai na sirri intelligence
yau juma'a Aisha Mu'azu na tafa da shirin yanayi da muhalli farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum Juma'ar Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro Sanatarin harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai inda suka tattauna kan ƙarayin haɗin gwiwa a harkokin kiwon lafiya a duniya da farfado hanyoyin samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki da farfado da demokradiyya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Najeriya ce ta biyu a cikin kasashen Afrika uku da Blinken zai kai ziyara cikin kwanaki biyar yau Juma'a babban jami'in diplomasiyar Amurka zai gabatar da wani babban jawabi a Najeriya kan manufofin gwamnatin Biden na Afrika Demokradiyya wani muhimmin batu ne a ziyarar farko da Blinken yayi a Kenya ranar Laraba inda ya shedawa gungun masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama a Nairobi cewa duniya na fuskantar koma bayan demokradiyya yayi gargaɗin cewa har ma da demokradiyya masu fa'ida kamar Kenya sun zama masu saurin kamuwa da bayanan ƙarya cin hanci da rashawa tashin hankalin siyasa da kuma tsoratar da masu zaɓe Kwamishinan kare haƙƙin adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15 a zanga-zangar adawa da juyin mulki da soja suka yi a ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba. Laraba ita ce rana mafi muni a tashi-tashin hankula tun bayan da aka karɓe mulkin ƙasar tare da ƙara adadin waɗanda suka mutu a zanga-zangar neman demokradiyya a baya-bayan nan zuwa 39. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar da aka yi a birnin Khartoum da wasu garuruwa ta hanyar amfani da harsashi mai rai da hayaki mai sa hawaye. Shugabar Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa ofishinta ya sha yin kira ga jami'an tsaron da sojoji da su guji yin amfani da abin da bai dace ba akan masu zanga-zangar. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taronsu na farko cikin shekaru biyar don tattauna batutuwan da suka dade kamar sauyin yanayi, ƙaura, abubuwa da ke fuskantar tattalin arziki da kuma sabbin kalubale kamar cutar COVID-19. Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban Mexico Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ranar Alhamis. Shugabannin za su fara ganawa da Biden kafin su hadu a taron shugabannin Arewacin Amurka na farko tun 2016. Mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House Chris Mayorga ya ce wannan ne sakamakon aiki na watanni goma don farfado da dandalin Arewacin Amurka wanda ke da matukar muhimmanci ga nasarar tattalin arzikin cikin gida da kuma haɗin gwiwa da za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen warware kalubalen yanki da na duniya, in ji shi ranar Laraba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar Alhamis cewa Amurka ta amince da sayar da darussan jinya miliyan 10 na sabon kwayar maganin cutar COVID-19 na Pfizer wanda har yanzu ba a bada izini ba. Daga ƙarshen wannan shekara a kammala a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin yanar gizon Fadar White House, shugaban ya ce gwamnatin sa na daukar mataki don tabbatar da cewa waɗannan magunguna za su kasance cikin sauki da walwala da zarar hukumar kula da abinci ta magunguna da cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta amince da su. Lokacin da aka sanar da kwayar maganin cutar a farkon wannan watan, Pfizer ta ce sabbin gwaje-gwajen asibiti sun nuna raguwar kashi 89 cikin 100 na hadarin asibiti dake da alaka da COVID-19. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sanar da tuhuma jiya Alhamis kan wasu 'yan kasar Iran guda biyu sabili da rawar da suka taka a yunkurin cusawa Amurkawa masu kada ƙuri'a wani ra'ayi yayin zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da nufin kashe masu ƙwarin gwiwa a zaben. A cewar sanarwar manema labarai, an yi zargin cewa tsakanin watan Agusta da Nuwamba na 2020, Said Muhammad Hussein Musa Kazemi da Sajjad Kashian sun samu bayanan masu jefa a daga akalla gidan yanar gizon zaben jihar, sannan suka yi amfani da wannan bayanai wajen aika email na barazana don tsoratarwa da tsoma baki da yi wa masu jefa kuri'a katsalandan. An kuma yi zargin cewa sun yi yunkurin shiga wasu shafukan yanar gizo na jihohi masu alaka da zabe. Su biyun kuma ana zargin sun harhada tare da rarraba faifan bidiyo mai dauke da bayanan ƙarya game da raunin tsarin zabe.
Shirin manuniya na muryar Amurka kan baiwa dukkanin 'yan siyasa dama ta kowane fanni.
Dan Najeriya, in ka ce APC za ta kara shekara 2 yana ganin kamar shekara 100 ne saboda tsananin azaban da yake ciki.
A shirin manuniya 'yan siyasa da ke jam'iyya guda ma sukan samu sabani.
Kai yanzu ka je kai kuturinka nawa cikin al'umma ka gani. Talakan da ya zabi APC idan ya ga tutan APC gaban shire faduwa.
Wasu 'yan jam'iyyar kuwa kan kalli sauran 'ya'yan jam'iyya a matsayin 'yan bani-bani.
Mutane sun dauka an kori PDP. Yanzu lokaci da zamu rinka rabon kuɗi kaman tasoyi gyada.
Su kuwa wasu 'yan siyasa gani suke damban dafe damin dama shirin kuɗin 'yan ƙasa ne ya bar talaka babu ko anini.
Dole talauci ya zo. Mutum ɗaya ya zo na ya ɗabi abinda mutum miliyan 10 za su tsawon shekaru 20 ya kulle shi kaɗai.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace safiyar Juma'a da karfe 6 don jin shirin na manuniya.
Saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya reshen jihar Gombe ta gargadi manoma su gujewa amfani da maganin kwarin nan mai gubar gaske sniper wajen adana amfanin gonar su. Ga rahoton wakilin mu Abdulwahab Muhammad.
Shugaban hukumar jihar Gombe Mr. Dallami James Yaksum yayi wannan gargadin ne a taron fadakar da manoma game da yin amfani da sinadaran adana amfanin gona a gidaje. Mr. Dallami James ya ce hukumar za ta dauki matakin doka kan duk wanda ya bidisi da wannan gargadin. Sannan ya ci gaba da cewa
yadda ya kamata da idan ka san za ka sa shi, ka tabbatar cewa in ka ce za ka sa na wata 5 ka tabbatar cewa ba za ka cire ka zo ka sayar ba. Abinda ka sa ya kamata ya cika wata 5 sai ka zo ka cire bayan wata 2, ka ga yana da illan da zai ji ma mutane. Kuma mukan ce ma su manoma idan za ku aje kayakin nan ba mu son ku dinga sa sniper bai da kyau ma mutum, zai kashe kwari kuma zai jawo ma wanda za su ci abincin bala'in jaraba. So idan muka kama wani yana using sniper gaske za mu kashe, don wannan shi bai san ma wanda zai ci kayan ba, kila wani ko surkinsa ne ko wani kawunsa ne a wani waje. So bai kamata su dinga using sniper ba. Da akwai su kayakin gonan da akan using na feshi inda yin suka je inda ake sadda kayakin gona irin su herbicides da su insecticides, za a nuna musu wanda za su yi amfani da shi. Da mun haɗin kai da masu sadda kayakin. So herbicides da su insecticides din maganin kwari ba. Mun haɗa kai da su mun ce to da su dinga nuna ma manoma irin insecticides da su kayakin magungunan da ya kamata su dinga amfani da shi in za su storing abincin nan domin kar ya zo kuma a wajen neman ƙari a za a samu rage kuɗin da ake son a aje a za a yi riba da shi kuma a zo kuma ana biyan kuɗin asibiti kagan bai yi ba domin shi kagan kamar shi sniper ɗin ma ko masu amfani da shi man lokaci yakan ja mishi jaraba idan yana sa kagan ana akan shakar shi kamar shakar haka ɗin yana sa wani lokaci ma ka sa a hannu an ji mama yarin ka ta zo ta baka gida ga hannun sniper ka sa a baki ko kuma biscuit haka ɗin kankani ne amma ba za ka gane abin da zai ma a ciki ba ba abin da za ka gani yanzu ba ne saboda haka dan Allah a bari zancen sniper in aka je wajen masu insecticides dai su je su tambaye su za su wannan magungunan da ya kamata da su yasu using don ya kashe kwari.
Daga bisani na tuntuɓi Malam Wadajin Lawan Umar wani manomi don jin ra'ayinsa game da wannan gargaɗi.
Borno ta bakin kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Alhaji Babagana Mustapha Malumbe ta ce ta kashe naira miliyan 400 don bada tallafin karatu ga makarantu a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda Biyu.
Gwamnatin jihar Borno ta ce za ta kashe fiye da miliyan 400 wajen biyan kudaden karo karatu da dukkanin makarantu da ke jihar Borno wanda kuma zai shafi mutane fiye da 15,000. A cewar kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Borno Alhaji Babagana Mustapha Malumbe, gwamnatin jihar sai ta ɗauki wannan matakin ne da bunƙasa harkokin ilimi a jihar Borno sakamakon ta'addacin 'yan Boko Haram da ke daidaita harkokin ilimi a jihar Borno da kuma matsalar da cutar COVID-19 ta haifar. Kwamishinan ma'aikatan ilimi na jihar Borno Dr. Babagana Malumbe ya ƙara da cewa
yara na samani sun kai 15,300 da wani abu dai, kuma kuɗin da ya bada a bayar ya bada miliyan 476,640 da 640.
Na wani shekara ke na wannan?
Wannan na shekara 2020 da 2021.
Kamar shekarun baya da suka wuce kamar nawa misa wannan gwamnan jihar Borno ya sake?
Shekaran bara da ya shige ya bada miliyan 624 ma yara 23,770 da wani abu.
Ka magana cewa wannan scholarship ma ɗalibai da suke karatu ne a nan cikin gida kamar wanda suke waje fa?
Muna tattarawa mu tabbatar cewa a wannan shekara ma an bada scholarship ma.
Malam Bala Isa shine babban sakataren hukumar bada kudade na karo ilimi da ake kira scholarship board. Ga kuma abin da ke cewa in ka duba jihar Borno kamar akwai matsaloli na abin da ya shafi inganta karatu boko da sauransu, kamar wannan ana so a daɗa ƙarfafa gwiwar ɗalibai ne don su yi karatu boko da sauransu.
Hakika haka ne, saboda shi mai girma gwamna a cikin abubuwan da ya sa a gaba na ci gaban jihar Borno ilimi yana ɗaya daga cikin abin da ya ba wa muhimmanci. Sannan kuma samar da ilimi mai inganci baya yiwuwa sai da tallafi. So ɗalibai, misali ma ɗalibai na jihar Borno, saboda irin halaye da muka shiga na rashin tsaro da wasu abubuwa da yawa, akwai kunci na rayuwa da tsanani na ɗalibai na wajen karatu da abubuwa da yawa. To wannan kuɗi da ake bayarwa dai zai dan magance wasu matsaloli na ɗaliban.
To komi waɗannan ɗalibai da suka amfana da wannan kuɗaɗe ke cewa?
Okay, sunana Sugun Abba. Kai, yau farin ciki, ranar farin ciki ne sosai, saboda yanzu haka mu ɗaliban jami'an Maiduguri mun fara jarabawa, kuma a yanzu halin da ake ciki jami'an Maiduguri har yanzu bata rife a registration portal nata ba, saboda ɗaliban mu duka suna cikin wani kunci da ba su samu sun biya kuɗin su na makarantu ba.
Sunana Aisha mai gode kundun gamdo. Alhamdulillah mun gode, an yi daga baya ma an biya mana hakan ya biya gaba da yau ma kuma ya sake biya.
Wasu ɗalibai kenan ke bayyana yadda suke jin daɗin su game da wannan kuɗaɗe da aka ba su na ƙwarar gurbin ilimi da ake kira scholarship. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Rundunar 'yan sanda a Jamhuriyar Nijar ta zagaya makarantu inda ta wayar da kan ɗalibai illar zukar tabar shisha da kuma amfani da yanar gizo wajen yaɗa bayanai na cin zarafi ko kawo ta da fitina. Daga Yamai ga rahoton wakilin mu Sulaiman Mumini Barma.
Ɗakin taro na makarantar sakandaren da ake kira College Maryama da ke birnin Yamai kenan, lokacin da ayarin jami'an hukumar 'yan sanda ke yi wa ɗalibai huduba dangane da illolin shan shisha, samfarin tabar da a yau ke jefa matasa cikin halin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Commissaire Principal Zuwaira Hausa Ize ita ce shugabar sashen kula da kare haƙƙin mata da yara ƙanana a hukumar 'yan sanda ta ƙasa.
Ungwadiya sai ku gani yara ga sunan bakin ko hazamne suna nan ga shan shayi kuma ga shisha nan ku suna nan ga sha kun kowa bai ke kone. Shan shishan nan abu ne yana huda ka ci hankalinka, yana baka duka malati wanda ya kama. Shi yasa muka ce to kahin muna ta shiga ungwa-dungwa muna dauko su muna musu procedure mu kai su gaban iko mu tai tukunan mu gansu mu gamu da su mu musu bayani da abin da suke yi babu cewa.
Amfani da kafafen sada zumunta ta gurbatacciyar hanya wani abu ne da aka gano cewa yana kokarin samun gindin zama a tsakanin matasa a yau, inda wasun ke gwadawa abokan mu'amalar su tsireci. Saboda haka hukumar 'yan sanda ta ware lokaci na musamman don jan hankula.
Ba mu yarda ba yara su zo suna abubuwa wanda bai kamata ba cikin hanya ko bisa rezo sosai suna aika suna ba ta sunan Niger muka ce wannan ba mu yarda da shi ba kenan su saida. Dan in ba su saida ba za mu dauko mataki a gaba mun yi tour duka muna nan ga sensitization su bari.
Da alama jawaban ayarin jami'an hukumar ta 'yan sanda sun yi tasiri a kawunan ɗaliban da suka halarci wannan gangami.
Adamu Ibrahim Kabiratu sensitization suka yi da yayi tunda duk suka tata mu abin da ya kamata ayi da abin da bai kamata ba. Ya kamata a ce mun canza halin mu shan shisha da wani drug can daban bai kamata ba mu sha su. Yana bata muna jiki kuma da kwakwalwar mu gaba ɗaya. Kuma an muna magana harkokin rezo sosiyo na harkar video ka da bai kamata ba kuma mu rika yada tunda nan zuwa gaba shi zai sa a raina mu.
Makonni uku za a shafe ayarin hukumar 'yan sandan na zagaye a birnin Yamai domin waye kan ɗaliban sakandare da sauran takwarorin su matasa. Wata malama a makarantar College Maryama Madam Salum Fatima Zara ta yaba da wannan yunkuri.
Abu ne wanda mu ma na a College Maryama kullum muna jawo hankalinsu bisa irin wa'an ga abubuwa. Don ku yau mun ƙara shin daɗi da aka ce 'yan sanda sun zo su ƙara gaya musu su shi su san abubuwan da za a musu in sun ci gaba da yin abubuwan da suke.
A makonnin da suka gabata ne majalisar ministocin Niger ta kuduri aniyar taka birki ga abin da ta kira aika-aika mai barazanar gurɓata tarbiyyar matasa bayan bayyanar wata bidiyon batsar da wasu ɗalibai suka naɗa lokacin da suke lalata a tsakanin su aka kuma yada a kafafen sada zumunta. Mafarin kaddamar da wannan gangami na hukumar 'yan sanda don ankar da matasa abin da ka iya biyo bayan shiga muguwar hanya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu nasarar shawo kan shugaban Faransa Emmanuel Macron wajen taimakawa Najeriya a lamuran tsaro. Shugaba Buhari ya samu nasarar ce a ziyarar da ya kai birnin Paris. Mai taimakawa shugaban Najeriya ta fuskar labaru Garba Shehu a zantawarsa da Umar Faruk Musa.
Akwai muhimmai abubuwa guda hudu ne da suka kai shugaban Muhammadu Buhari ziyara. Akwai taro na kawo zaman lafiya a duniya wanda ake ce Paris Forum da ake shekara. Akwai ziyara ta musamman wadda gayyata ce ta shugaban Faransa Emmanuel Macron. Banda wannan akwai babban taro da aka shirya tsakanin 'yan kasuwa da masu zuba jari na Faransa da Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta shirya wannan taro. Sannan akwai kuma ikansa taron Majalisar Ɗinkin Duniya bangare ko hukumar yara da al'adu wato UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake taro na shekara-shekara wanda shi ma shugaban Muhammadu Buhari ya zo ya halarta ya yi jawabi a wurin. Sai dai ina so in ce abubuwa na suka kawo shi nan kuma alhamdulillah duka gaba ɗayansu an samu nasara.
To a cikin wannan nasarorin akwai wani abu da sanarwar ƙarshen taro ko bayanan ƙarshen taro ya nuna akan samar da tsaro din?
Tabbas kuwa ai wannan tunawa ta musamman tsakanin wanda shi da mutum Muhammadu Buhari ba a wanda ba su tattauna ba da suka shafi dangantaka ta huda tsakanin mu. Akwai maganar tsaro tunda karka manta cewa kasashen Faransa nan da suka kewaye gabas da arewa da yamma banda haka yake nan da ake na ta'addanci su ma faransa da su ake yi kai banda haka akwai magana na shi kansa samar da allura ta corona wanda ya yi karanci a nan kasashenmu wanda kuma shi kansa wannan abu ya shafi tsaro a na yadda ake da mura harkar ce majina.
To amma takamaimai wane taimako ne kai tsaye ita Faransa za ta yi wa Najeriya game da wannan matsala ta tsaro?
Haɗin kai samar da kayan aiki makamai wanda yake shi kansa tsayar maka ma'ai alfarma ce. Sannan da bari jawabai na sirri intelligence to suna ciki.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya Alhaji Suleiman Dan Zaki wani mai sharhi ne kan al'amura a Najeriya ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci ko kuma Faransa za ta iya taimakawa Najeriya domin shawo kan matsalar tsaro da ke haddabar ƙasar inda yake cewa.
To Faransa ta daɗe tana irin wannan zai iya yiwuwa yanzu sun ga abin da za su samu ne yasa za su sauko. Don wanda ya ƙika da fari kowa ya ce yana son ka wani abu ya gano ko wahala ko kuma yana ganin za ka ba shi daɗi ko alheri ya sa ya bi ka. Muna fata don wannan zato muke tunda ba mu san abin da suka tattauna ba. Shugaban ƙasa da shugaban ƙasa abin da shi mai bai shawara ya faɗa ne suka kunsa ne ka kunsa musu zato ne duk muke muna fata abin ya canza kuma Najeriya ta je da wani abu mai kyau wanda yake ita zai tabbatar da cewa ita Faransa ta amince da cewa a yi abotan koda ba da cewa. Musamman dai a rage waɗannan kashe-kashe jama'a su samu zaman lafiya musamman a maganar mai na wajen caji.
Kana ganin maganganu na mai ko bunƙasa cinikayya ko kasuwancin da ake ta tsari tsakanin Najeriya da Faransa ɗin zai iya tasiri ya taimaka Faransa ta shiga ta taimaka a magance matsalar tsaro?
Za ta iya game da yadda muke abin nan game da diplomasiya ka san mu muke da kyakkyawan ƴanci mu da muke renon Ingila amma sauran na Faransa ai har yanzu duk wanda aka zabe shi a kasashen da na gaya maka kuma shi memba ne na majalisar koli ta Faransa saboda haka duk abin da za su zo su gaya mana muna iya yin dangantaka ne amma baya ƙarfi uwar gijiyarsu ita ce ta abin da za ta faɗa na ƙarshe a yi.
Suleiman Danzaki kenan mai sharikan al'amura a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.
Far'a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filatani ba kome ba ne saboda lokacin da aka ƙera duniya a lokacin aka ƙera shi ma.
Ya illar tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne?
To wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talaka da suke ko uwanni wataran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Iwu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Ga shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma kamar a makon da ya gabata shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan taron kasashen duniya kan sauyin yanayi da aka yi wa lakabi da COP26 wanda aka yi a birnin Glasgow. Na kuma samu tattaunawa da ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka wanda ya halarci taron a matsayin mai sa ido kuma na yi masa tambaya a game da irin tanadin da aka wa Najeriya a wurin taron. Ga kuma abin da ya shaida min.
Alhamdulillah mun je COP mun dawo lafiya amma tsarabar da muka zo da ita to ba Najeriya ce kadai ba duk kasashe masu tasowa sun dawo da gwiwarsu a sace domin a magana ta gaskiya ya zama kamar taro ne da aka saba duk da dai akwai kasashe da misali suka fita daga harkan nan ta dumamar yanayi da kuma sauyin yanayi misali kasar Amurka sun ce ko da aka ce ma lokacin wancan shugaban kasa ya fita ba su daina ci gaba da yin abin da ya kamata akan harkar dumamar yanayi ba a Najeriya kafin a je na ga federal executive sun rataba hannu akan abubuwa abubuwan da tun daga 2015 zuwa 18 har zuwa a tafi wannan COP din aika da abubuwa da aka samu na ci gaba, wanda din farko an ce kashi 60 na abin da yake gurbata yanayi na Najeriya akan harkar makamashi ne. Sun yi kokari an kafa dokoki da ake ganin kamar an rarrage wa'annan abubuwan bisa yanda alƙalima na ilimi suka nuna, amma a zahirin gaskiya mun san cewar akwai abubuwa wanda duk ba a kai gagaci ba. Domin misali, makamashin da ake girki da shi na gas kafin ma a tafi COP ya ƙaru da wajen sama da kashi 13 akan abin da aka san shi da shi, kuma muna dawowa aka tarar kuma ya dada cillawa yayi gaba. To yanzu abin da muke tunani shine, misali kasa tana cewa ta rage kashi kaza na gurbata yanayi, kuma abin da yake jawo wannan abin nan din an dada sa shi yayi tsada, mutane ba za su iya siya ba, waɗanda ma ba sa amfani da itace yanzu sun koma suna amfani da itace. To kinga daga nan gida kenan. Su kuma can da muka je, abubuwan da muka zaci za a yi magana akai shine alƙawuran da manyan kasashe suka yi akan cewar za su bada kuɗaɗe na tallafawa kasashe masu tasowa domin su rage waɗannan abubuwan da suke jawo ɗumamar yanayi da kuma sauyin yanayi. Bayan mun saurari abinda manyan kasashe suka zo da shi, misali Saudi Arabia ta zo da cewar ana zarginta da tana ko in kula akan harkar domin tana harkar man fetur da sauransu, wanda ta ce ita ba haka bane. Amurka ta shigo, China ita ma ta yi nata alƙawuran, amma India wanda an rufe makarantu a kasar saboda yanayin gurɓata na muhalli sakamakon waɗannan masana'antu, amma bata zo da wani abu na cewar ma za ta rage. Hasali ma daga ƙarshe zuwa da aka yi, su manyan kasashen nan an zo da alƙawarin cewar ita makamashi na kwal, wanda yawancin kasashe gaskiya misali kamar Australia bata ma yace komai ba, domin ita hanyar samun kuɗinta ya fi ta'allaka da wannan abun. Duk da cewa tana fama da matsaloli da dama na canjin yanayi, Australia bata ma yi wani alƙawari ba.
A nasa ɓangaren kuwa, Dr. Salisu Ɗahiru na shirin New Map mai kula da matsalolin zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa a nan Najeriya ya ce akwai yiwuwar za a ci gaba da tattaunawa tsakanin ƙasashen da suka ci gaba da masu tasowa. Ko ina dalili?
Ita harka na rage tallafi da ake bayarwa na amfani da man fetur da su diesel da kamar Najeriya da ake da su kasashen Saudi Arabia, waɗanda su sukan fidda ɗagin mai ɗin nan ne sannan sukan sarrafa shi, yana da alamun cewa watakila zai ƙara sa farashin man fetur ɗin nan su ƙara tashi a waɗannan kasashen, wanda watakila su kamar Najeriya da Saudi Arabia dole su san yadda za su bullo a wannan abu, da cewa koda yake ɗumamar yanayi abu ne wanda ya shafi duniya baki ɗaya, amma kimiyya ya riga ya nuna cewa kasashe da suka ci gaba su ne suka fi fidda abubuwan da suka jawo wadan ɗumamar yanayi. Mu kasashen masu tasowa wanda duka sun haɗa hada su Najeriya da Saudi Arabia ɗin nan su da suka fi shan wahalarsa. Saboda haka, idan akwai abubuwan da za a yi domin gyaro wannan al'amari, bai kamata a kasance jama'a ko kuma al'umman waɗannan ƙananan ƙasashe an sa su cikin wani yanayi wadda za su kasance a takure ko kuma a ɗora musu wasu nauyi ko tsadan rayuwa wadda zai fi ƙarfin su ba. Saboda haka, muna ganin cewa dole waɗannan ƙasashe za su sake shiga tattaunawa mai tsanani tsakanin ƙasashen da suka ci gaba da ƙasashe masu tasowa domin a rage ɗumamar yanayi wadda ana ganin alamunsa da tabbacinsa ta hanyar yadda ya shafi al'amura na noma ko kuma zaizayen ƙasa ko kuma abubuwan da suka shafi cututtuka sabbi da wasu bala'o'i wadda suka hada da su ambaliyar ruwa da kuma tsananin zafi ko fari ko kuma fararen hamada.
To mai sauraro, iya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan, amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Salamun Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa, "Bismillah."